فرجع الناس إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار. يمو مساء البركة متانا ونن غريم البركة غريم غلما دا الله سبحانه وتعالى cikin yardarsa da amincewarsa ya hada mu a cikin wannan gari na garin Gulma a cikin wannan bangwa a nan wannan masal a wannan unguwa ta masallacin kara a cikin wannan lokar gammanta mata argungu a jihar Mutakabi a wannan rana mai albarka wato ranar Lahadi 10 ga watan Shawwal hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da yau muna 29 ga watan 3 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam insaha shekara ta 2026. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan farfajiyar wannan unguwa kamar da na ambata. Tare da mu akwai jagororinmu na wannan kungiya mai albarka, kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, musamman da yake aure ne na shugabanni na agaji. Akwai shugabanmu na agaji na gulmalokar gamman Alhaji Yusuf Abdulbaki ko wanda Allah ya azurta shi wannan ranar ya yi ma 'ya'yansa guda 2 aure. Muna addu'a wannan aure Allah ya saya musu albarka, Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya kawo musu kwanciyar hankali, ya ƙara sanya albarka a cikin dukkan auratayyan. Wannan samun irin wannan alkhairi irin wannan lokacin, Allah ya azurta mutum da samun aurar da ƴaƴansa ba ƙaramin arziki bane. Kuma Allah cikin yardarsa da ƙaddarsa wasa shugabanninmu na agaji gaba ɗaya da shugabanninmu na ƙungiya muna tare da su a wannan wurin. Yanzu nan muke gaisawa da shugaba na gulma, wato wanda Malam Musa Gulma, yanzu muke gaisawa da shi a wannan wurin. Akwai wato shugaba na ladabtarwa na shugabanni na agaji Malam Muhammad Awal, wanda yake shugaba ne na ladabtarwa ba ma na cikin wannan jiha ba, abin ya wuce na kusan mataimaki ne na masu ladabtarwa na jamhuriyar wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna addu'a Allah ya saka da alkhairi. Akwai mai girma Bardai Yola, wanda mataimaki ne shi ma na masu ladabtarwa na wannan jihar Kebbi, muna tare da shi a wannan wuri. Akwai Imamu Adamu Umar, shi ma imamu muna tare da shi a wannan wurin, da kuma Malam Muktari Salim, Malam Buhari Salim, wanda yanzu nan shi ne ya gabatar da karatu, gabarin Nuhara gabatar da karatu. Muna addu'a Malam Buhari, Allah ya saka da alkhairi, ƙoƙarin da kuke yi wa addini Allah ya gani muku shi a wannan wato nahiya tamu. Da sauran dukkan al'umma da muka tare da su a wannan wuri. ‘Yan uwa, kusan irin wannan karatun ba ka san wani ɓangare za a kama ba, domin ɓarayi ne na ɓangaren mata ko ɓangaren maza. Kowa yana buƙata ga abin da ya shahi ladabtarwa da karantarwa. Idan mun fara da ɓangaren ɗiyanmu wanda Allah ya azurta mu da su, kuma aka yi musu aure, babban fatanmu da mu da su shi ne su je gidajen mazajensu su yi biyayya, su mutunta waɗannan mazajen nasu, su darajantar da su, su kimanta su, domin da wannan ne auren zai kyawu. Allah ya ce subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
إذا ممكن لو أن آية عند الله سبحانه وتعالى يكي كرا زوا جماعتا شيني سيكو قريس زم صالحان باي صالحان ماتا masu kyawawan halaye, masu kyawawan ɗabi'u. Duk yariyar ta tashi gidan shugaban agaji, ya kamata a ce tana da ladabi, tana da biyayya, ta san ya kamata, ta san abin da bai kamata ba. Ba ma fatar mu kai ku gidajen mazajinku, mu dawo muna jin wasu abubuwa marasa daɗi. Saboda haka abin da muke kira ga wayannan ‘ya’yan namu, idan sun je gidajen mazajensu, su mutunta waɗannan mazajen nasu, su darajantar da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya muna fassalihatu qanitatu, salihan mata su ne masu yawan biyayya ga mazajensu, masu biyayyar dokoki, masu ɗa'a ga mazajensu, suna hannuwa ga abin da Allah ya hana su, suna hannuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su. wannan da wannan mace za ta iya zama saliha ta hada sifata zaman ta mutum ne kirki. Sannan abu na biyu, muna kira gare su su rika ma'auratan su zama masu tsoron Allah, domin tsoron Allah da shi ne aure yake kyawu, da shi ne aure yake zama nagartaccen aure. Malamai sun ce ita ce kawa, wato ita ce asasu kullu khairin fil hayatiz zawjiyya, ita ce asali na dukkan wani alkhairi a cikin zamantakewar aure. Saboda haka muna buƙatar wayannan ma'aurata guda biyu su sa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gaba, su ji tsoron shi wajen zamantakewarsu. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari, wa man yattaqillaha yaj'al lahu,
wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra.
Alƙawari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, duk wanda ya ji tsoronsa Allah zai kawo masa sauki a cikin al'amarinsa. Saboda haka zamantakewar aure wata abu ce mai sauki, wata abu ce mai wahala. Idan Allah ya taimaki ma'aurata suka sanya tsoron Allah gaba, su an gayan nan suna jin tsoron Allah wajen mu'amalarsu da yaran nan, su ma yaran nan suka saka tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gaba, to za ka samu Allah ya kawo musu sauki wato a cikin zamantakewarsu. Abubuwa har a diga buga misali cewa in dai kana so ka ga aure mai ban sha'awa, to sai auren yar gidan shugaban agaji wance da wance da ita da mijinta wani, to irin wannan shi ne za ka ga auren ya yi sha'awa. Sanadiyar Allah ya sa ma'auratan sun sa tsoron Allah gaba. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
Allah zai kawo makhraja, ai rubuce shi da sauke. Allah zai kawo mafita da duk abin da ya mun tsanani, sai Allah ya fitar da su daga dukkan damuwa da kunci wanda suke ciki. Da wannan muke kira ga ma'auratan mu gaba ɗaya su sa tsoron Allah. Wannan ya'yan da aka ba ku aure, ku sa tsoron Allah. Duk wanda ya ga al'ummar ta taru wannan wuri da cijai, sarakuna, ƴan agaji, shugabanni sun taru wannan wurin domin su shaidi wannan auren, kai ka san auren nan ba ƙaramin al'amari ba ne. Wasu sun taso daga wasu garuruwa, daga wasu unguwanni sun zo su shaidi wannan auren, saboda ni a nuna aure da muhimmancinsa da martabarsa da darajarsa. Auren nan tun gabanin a yi shi, sai da aka sa sharuɗa, aka sa wali, aka sa sadaki, aka sa. To da haka ba daidai ba ne su ma'aurata bayan an yi aure su koma su biyu kawai, su walwala duk wannan alaƙar da wannan zumunta da aka ƙulla. Saboda haka muna kira gare su su yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, su yi wa junansu kyakkyawar mu'amala. Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf,
wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira.
Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf, mazaje su yi zamantakewa da mata yanda shari'ar musulunci ta yi umarni. Addinin musulunci ya tsara yanda za ka zauna da mace ka yi mata mu'amala mai kyau, ita ma ta yi maka mu'amala mai kyau, domin da wannan ne auren zai yi sha'awa, kuma auren zai yi albarka, kuma auren nan ya zama abin murna da farin ciki a gurin kowa. Saboda haka muna kira ga duka ma'auratan nan su yi kyakkyawar alaƙa da juna, su sa tsoron Allah, domin auren ba zai je ko ina ba idan babu tsoron Allah. Malamai suka ce abu na biyu, daga cikin hanyoyin gyara zamantakewar auratayya shine a kyautata tabiya a cikin zamantakewar aure. An yakasu da kullu wahidun is'alul akhar, kowane ya zama manufarsa zai yi zama mai kyau da ɗan uwansa. Shi ango ya kudurce a zuciyarsa zai zauna da wannan matar tsakani ne da Allah, saboda Allah, don neman yarda Allah. Ita ma za ta zauna da shi don Allah da neman yarda Allah. Ba aure ne wanda aka kulla don neman suna ba, ba aure ne da aka kulla don riya ba, a'a, aure ne da aka yi saboda mutunta juna da ƙara kulla zumunta. To irin wannan niyyar mai kyau, idan aka same ta, aure zai shawa. Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
ذاك أقول بك أثر كيوت سنية a cikin zamantakewar auren nan. Saboda haka ana buƙatar wannan kowanne daga cikin ma'aurata ya kyautata niyyarsa. Malaman suka ce abu na uku daga cikin hanyoyin gyara zamantakewar wato auratayya, mun ambaci kyakkyawar zamantakewa. Wannan kyakkyawar zamantakewa malaman suka ce ya ƙunshi al-kalimatu tayyiba, wato magana mai daɗi. Ana so tsakanin miji da mata a dinga samun maganganu kyawawa suna fitowa daga bakunansu. Waliftisama, ana son murmushi duk lokacin da miji ya tinkari gidansa, yawa iyalinsa murmushi, ya saki fuskarsa, ita ma ana so ta saki fuskarta tana cike da murmushi da fara'a. Malamai suka ce alkalimatu tayyiba waliftisam, wato magana mai daɗi da sakin huska, to ƙawul muhabba, suna ƙara danƙon zumunta na soyayya. Yana sa soyayya mai ɗorewa ta tabbata a tsakanin ma'aurata. To da haka ana so kullun amarya ta ga miji, ta kalle shi cikin magana mai kyau, ta tarbe shi da lafuzza masu daɗi, ta tarbe shi da sakin huska da murmushi. Wannan shi ne abin da ake so. Maza, muna ganin abin da ke waruwa tsakaninku da abokanku. In yanzu ka ga abokinka, za ka tarbe shi da sakin huska da fara'a har da rungumar juna. To kuma mata, muna ganin abin da kuke yi a lokacin da kuka ga 'yan uwanku ana rungumar juna, ana fara'a, ana nuna nishaɗi. To haka ake so mata da miji su ba a dinga ganin su irin wannan fara'ar da sakin huska da wannan nishaɗi. Ana so miji a duk lokacin da zai fita, mata suna iya rakiyarsa har garka, shi kuma ya tarbe ta, ya zuje cikin fara'a da nishaɗi. In ya dawo ta tarbe shi cikin fara'a da nishaɗi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zana waɗannan ababen cikin hanyoyin gyara zamantakewar aure. Yake cewa khairukum li ali, yace mai alkhairi cikinku wanda yayi zuba ma iyalinsa alkhairi. Yace wa ana khairukum li ali, kuma ni nayi kowa yi wa iyalina alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kowa iya zamantakewa da iyali, yana musu kyakkyawar mu'amala, yana musu abu da fare ta rai. Iyali ne sun samu karantarwa mai kyau daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma suna iya kokari wajen hanyoyi da za su taimakawa wajen gyara zamantakewar. Malamai suka ce abu na hudu daga cikin hanyoyin gyara alaƙar ma'aurata, domin auren yayi kyau, sai an samu abin da ake kira as-sabru 'ala al-aqba, wato sai an yi hankuri a kan kurakurai da suke iya afkuwa tsakanin miji da mata. Hausawa sun ce wanda yace zo mu zauna yace zo mu bata. Saboda haka lalle sai an samu kuskure. Lalle wata rana ta lallabiya ta iya ja miji yayi ba daidai ba, ko mata ta yi ba daidai ba, saboda mi zaman tare. To abinda ake so sai sun sa hankuri a gaba. La yaghlu ahadun min al-uyub, abu ne sananne tsakanin miji da mata, ba wanda zai yi fitta daga aibi. Ana iya samun aibi daga bangaren miji ko aibi daga bangaren mace. Wasabaru yutfi'un, wato naza'at, shi kuma hankuri yana bike wato dukkan wasu abubuwa da ke iya tasowa a cikin zaman aure. Saboda haka muna kira da wayannan ma'aurata baki daya da dukkan ma'auratanmu su sa hankuri gaba, su sa yahuwa gaba, su sa kau da kai da dukkan abin da ke waruwa in ya zo na kuskure. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari ga masu hankuri cikin maza da masu hankuri cikin mata. Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima, cikin wayanda Allah ya zana innal muslimina wal muslimati, har ya kawo masu hankuri daga cikin maza da masu hankuri cikin mata. Allah ya jumlata su gaba ɗaya ya ce duka wayannan a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sannan ‘yan uwa ku san da wani abu, shi hankuri shi ne jigo na zamantakewar aure. Babu yanda za a yi aure ya yi ado ya yi kwalliya sai an haɗa shi da hankuri, domin dole ka ga kuskurenta, dole ka ga kuskurenka. To saboda haka sai kun sa hankuri gaba. In kuka sa hankuri gaba, wannan hankuri shi zai taimakawa wajen samun kyakkyawar zamantakewa. Hankuri na daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah.
Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in innama yuwaffas صابرون أجرهم بغير حساب.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون.
دك آيوين على رمي تتراجع بعدين da suke magana akan muhimmancin hankuri. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zaburar da mu game da muhimmancin hankuri. Saboda haka muna kira ga ma'aurata ku zama masu hankuri da juriya a cikin zamantakewar auratayya. Aure yakan yi kyawu ta hanyar hankuri da juriya. Abu na biyar malamai suka ce shine at-taghafulu 'ani zalalat, wato kauda kai daga kuskure. So da yawa za a ga iyalinka ta yi ba daidai ba, amma ka ɗan kau da kai haka, kai kawo ba a gani ba. Ke ma da so da yawa za ki ganin mijinki ya yi ba daidai ba, ke ma ki ɗan kau da kai. To aure yakan yi tasiri ne ya yi kyau a lokacin da ma'aurata suke ɗan rafkana ga wasu abubuwan da ake musu na kuskure. Ba za ki ce duk abin da an kai miki za ki ɗauko biro da takarda ki rubuta ba, shi ma ya hanzarta ya kiyaye. Ran da wani abu ya taso duk ki ce sai ki ama ya abin da ya miki. Irin wannan yana sa aure ya samu matsala, saboda ana takar abubuwan da aka jima ba a yi ba, ana sake dawowa da su. Saboda haka ana son at-taghafulu 'ani zalalat, wato kauda kai daga kurakurai da ake samu a cikin zamantakewar aure. Laysa kullu khata'un yu'asabu alai, malai ce ba kowane kuskure ne ba wato za a damu da shi. Akwai kuskuren da mace za ta yi namiji ya kawo bai gani ba, akwai kuskuren da namiji zai yi mace ta ya kawo ba ta gani ba, kuma shikenan an yaye ma juna, an ci gaba da mu'amala. Amma in aka ce duk wani abin da ya hada ku sai kun yi magana sai an yi surutu sai an dauki magana an kai wurin uwaye sai an dauki magana an kai makwabta to irin wannan nasa aure kullun tashin tashino baya kare masa abu na cinta al-ihtiramu al-mutabadil wato musayyar girmama juna ana so ma'aurata su girmama junansu su mutunta juna kowanne ya kimanta dan uwansa ya daraja dan uwansa ya hafazul karama wa yamna'u al-ihtiqar kowa ya kiyaye ma dan uwansa martabarsa da darajarsa ya guji wulakanta shi duk wani abin da za ka yi darajarta da martabarta ta rushe kar ka yi shi duk wani abin da za ka yi martabarta da darajarta ta kara hawhawa kai kokari kai domin samun zamantakewa mai dorewa malamai suka ce na gaba ada'ul huquq shine bayar da haƙoƙi miji ya ba wa matarsa haƙoƙinta ita ma ta ba shi haƙoƙinsa babu yanda za a yi zaman lahiya ya samu matsar ba a kiyaye ma juna haƙoƙinsu ba sai ke kiyaye mai haƙoƙi ne shi ma ya kiyaye miki haƙoƙi daga cikin haƙoƙin da yake da shi a gare ki kada za ki je wani wuri sai ke nemi izini ne shi kuma ya sani ya ba ki izini in kika nemi izininsa hita ta lalura ko hita ta bukata ya ba ki izini ki je domin ya lalura ki ya kuma zaje akwai masu wakewa da kulli suke yi har da rashin lahiya mata suka yi ba sa bari a je asibiti in mace ta zo haihuwa ba a bari ta je asibiti wato a auna ta irin wannan duka kuskure ne ka ce mata ka har da awon ciki ba ka bari ta je an wuce wannan wurin dan an kai magana ka ce ai kai ku bakwai kuke mamakku har ta gama haihuwarku bar ta asibiti ba na wancan lokacin ba irin yanzu ba ne nauyin abincin da aka ci wancan lokacin ba irin na yanzu ba ne abubuwan da ake samu sabon Allah da ake yanzu ba irin na da ba ne saboda haka iyalinka tana da buƙatar zuwa asibiti a ba ta dama ta je asibiti tana son ganin 'yan uwanta ta kai ziyara ka ba ta dama yan buƙata ta taso na ziyara 'yan uwa da abokan juna a ba ta dama ke kuma ki nemi izini kuma inda aka ce ki je ki je inda ba a yarda ki je ba kar ki je kada ki kuskura ki shigo ma mai gida da wani cikin gida ko da ɗan uwanki ne in dai ba da izinin mai gida ba ko kuma a'a shi mai gidan ya zo tare da shi ko kuma zai zo tare da wani muharraminki to in ba haka ba kada ki kuskura ki wannan ana so mace ta kiyaye da wannan shi ma miji ya kiyaye mata haƙoƙi kada ka dinga shigowa da abokanka barkatai cikin gidanka har abokanka sun rama iyalinka ko ba ka nan haka ɗaya za su zo gidan a yi daba a yi hira da iyalinka sannan a yi gaba kada a yi sake irin wannan ku zo masu kishin juna ka dinga kishi iyalinka ka dinga kishinka duka wannan haƙoƙi ne da ake so a kiyaye su domin samar da zaman lahiya mai ɗorewa malamai suka ce akwai al'afu wasam yahuwa da kau da kai da yawa an tsere muna wannan wuri babu abin da ke sa aure ya ɗore irin yahuwa duk sanda wani abu ya taso tsakaninku aka yi matsala aka shiga matsala ta zo ta ce to da Allah wa da ka yaye min ka ce to na yaye min kar ki sake bai hana gobe ta sake yi in ta dawo kuma ka ce na yaye miki saboda haka irin wannan malamai suka ce yana sa aure ya yi kyawu daga cikin wayannan hanyoyin malamai suka ce akwai izharul muhabba nuna so da kauna ki dinga nuna mijinki so da kauna ya dinga nuna miki so da kauna ana nuna miji so da kauna ta hanyar girmama shi da darajar tashi da rashin wadin suna ne kuskure ne ki kama suna ne ana ce mai dan dare sai ki ce dan dare Saduna zuwa wannan ƙawayenci ne yanzu sai dai baban wanci maman wani kai ma ka daina kira zara sunanta irin wayannan abubuwan su ne ake so miji ya binciki mace sunan da ya ƙayatar da ita kai ma sunan da ya kasar da kai ka dinga kiran ka da shi eh sannan daga cikin wannan abubuwa girmama iyayenku mutunta su darajanta su yan wasanni tsakanin mata da miji karka kunkume ma mace ka shiga cikin gida ka sha kunu ka daure wannan ba daidai bane abubuwan suna da yawa kasancewar naga sakatare mai gaba mai dakatarwa ya zo ya min tsayi kan kuma daidai ne alhamdulillah yan abubuwan da na faɗa Allah ya sa musu albarka kurakuran da muka yi Allah ya yi muna muna ƙara addu'a ga shugabanni na wannan gari na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah ya ƙara musu albarka wannan local government tamu shugabanni na wannan local government tamu Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu jagora muna addu'a ga shugaban majalisar malamai ta Argungu local government fadilatul doctor sheikh imam Suleiman Bawa Argungu sun sauko suna nan Kano yanzu magana gana akai sun sauko cikin koshin lafiya da aminci muna roƙon Allah ya kawo mana su gida lafiya cikin kwanciyar hankali ibadar da suka je yi ta umra Allah ya karba musu wannan ibadar ta su Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkanin damuwa da matsala da muke fuskanta wannan auren Allah ka sa mai albarka wannan auren Allah ƙara kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinsa da dukkan auratayen mu ta musulunci anan nake cewa fasubihanaka allahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ina godiya da karinci da mutuntawa da aka yi mini aka gayyato ni aka ce in zo in ci wani abu wannan wurin na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam madan nasiru abubakar nera babban limamin masallacin juma'a na sarki sama'i da muhammad nera da ke sabon garin bariki a garin argungu kuma mataimakin shugaban majalisar malamai ta